نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته na gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai kone mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci a wannan yammaci na juma'a daren asabar biyar kenan ko hudu hudu ga watan oktoba ko shekara 2019 kuma biyar ga watan Muharram an watan Safar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 ina ƙara godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata wadda an yi ta da daɗewa amma dai Allah bai kaddara zan iya zuwa ba sai yau Allah ya nufa a lokacin da na samu gayyata ta hanyar Sheikh Muhammadu Bakir na tambaya a kan ya ake so magana idan na zo wanda kuma ya bani zaɓi a kan in zaɓi abin da nake son magana a kai amma na ce a'a ai waɗanda ke masallacin ko unguwar sun fi sanin abin da ya kamata a yi magana a kai don haka daga ƙarshe malam ya turo man saƙon cewa zan yi magana a kan addu'a da matsayinta da falalarta da sharuɗanta da ladubbanta da abubuwan da ke janyo amsata da kuma abubuwan da aka hana yi a cikinta. Ku kun ga wannan an nemi a tattauna abin da bai gaza a rubuta littattafai ba saboda kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin da na ambata guda biyar mai zaman kanshi ne a cikin matsalar addu'a kuma kowanne ya isa a yi musu littafi su fitin da guda. Amma duk da haka tunda ba wai manufar a rubuta littafi ko kuma a karantar da littafi ba manufar kawai ita ce a faɗakar a kuma jawo hankali domin a ƙara fahimtar matsayin addu'a da muhimmancinta da abin da ya kamata a yi game da ita da hukunce-hukuncen da ke tattare da ita da abubuwan da ya kamata a kwaɗe su zuwa gare su a cikinta da abin da ya kamata a nisanta duk insha Allahu ta'ala zan gabatar da abin da Allah ya nufa zan gabatar cikin lokacin da ba zai jawo ƙosawa kalma addu'a kamar yadda muka sani kalma ce balarabiya addu'a'u laya ta yau da gobe a wajen Bahaushe da mai jin Hausa da an ce addu'a an san abin da ya kuma zai matuƙar wahala wani a ce masa addu'a a yi addu'a ana addu'a an yi addu'a in dai yana jin Hausa ko da ba Bahaushe ba ne da zaman dole san da abin da ya kuma amma dai asali kalmar balarabiya ce kamar yadda na sani a matsayinka ta balarabiya ka zo da ma'anoni kala biyu kamar yadda mafi yawan kalmomi na addini ko kuma mustalahat na addini suke da shi akwai ma'ana a harshen larabci tunda balarabiyar kalma ce akwai kuma ma'ana wadda malamai na shari'a suka bata bisa la'akari da abin da ta kunsa da yadda ake yin ta da abubuwan da ake so a kiyaye a cikinta kamar yadda kila alqur'ani ko kuma hadisi ko duka biyu suka zo da shi a ɓangaren larabci ko a harshen larabci kalmar addu'a wato addu'a'u ta zo da ma'anoni daban-daban iri-iri kuma abin mamaki idan mutum ya karanta littafin malamai wanda suke ba matsalar wako wanda suke ba matsalar harshe muhimmanci zai yi mamakin ganin cewa hatta a wajen malamai ƙwararru a harkar larabci zai ga yadda suka ta bamban wajen kawo adadin ma'anonin da kalmar addu'a suke ɗauka kamar da zo cikin Al-Qur'ani ko kuma dai a wajen larabawa. Mutum zai ga waɗansu sun kawo ma'anoni guda bakwai, waɗansu sun kawo ma'anoni guda tara, waɗansu sun kawo ma'anoni goma sha tara duka ga kalmar addu'a a harshen Larabci. Waɗansu kuma salon da suka bi wajen yin bayani game da kalmar a harshen Larabci shi ne sun kawai tubi ma'anonin da kalmar ta zo da shi a cikin Al-Qur'ani. Ta zo da ma'ana kaza, ta zo da ma'ana kaza da sauransu. Kamar misali kalmar as-sala. Za mu gani a cikin Al-Qur'ani as-sala ta zo da ma'ana ta addu'a, ta zo da ma'ana ta sallah irin wadda muke. To haka kalmar addu'a ta zo da ma'anoni mabambanta. Misali akwai waɗanda suka ce kalmar ta zo da ma'anoni guda bakwai a cikin Al-Qur'ani. Ta zo da ma'ana ta bauta, bauta kamar yadda ya zo a cikin suratul Yunus sura ta goma aya ta 106. Haka nan kalmar addu'a ta zo da ma'ana ta neman taimako kamar yadda ya zo a suratul Baqara sura ta 2 aya 23. Haka nan kalmar addu'a ta zo da ma'ana ta neman bukata kamar yadda hakan ya zo a suratul Dafir sura ta 40 aya ta 60. Kalmar addu'a ta zo da ma'ana ta kira, a kira wani ko a kira wasu kamar yadda yake a suratul Isra sura ta 17 aya ta 52. Haka nan kalmar addu'a ta zo da ma'ana ta yabo a cikin suratul Isra sura ta 17 aya ta 110. A suratul Yunus sura ta 10 aya ta 10 kalmar addu'a ta zo da ma'ana ta magana. Sannan a suratul Baqara sura ta 2 aya ta 68 kalmar addu'a ta zo da ma'ana ta tambaya, a tambayi wani abu. Duk waɗannan ma'anoni ne da za mu iya gani wanda Al-Qur'ani ya yi amfani da su domin bayani game da kalmar addu'a. A wasu wuraren takan zo da suna, a wasu wuraren takan zo a matsayin aiki, a wasu wuraren takan zo a matsayin wato abin da aka tsago ko daga suna ko daga aiki. Akwai kuma wuraren da ta zo da ainihin sunan wanda aikin ya faɗawa. To haka dai za mu gani a Qur'ani abin ya zo da ma'anoni mabambanta da kuma wato a manufofi waɗanda suke mabambanta da aka yi nufin tabbatarwa a cikin waɗannan ayoyi. Idan muka ɗauki misalin kira, zama mata cewa kalmar ta zo da ma'ana ta kira, to za mu gani ba kawai misalin da muka bada a suratul Isra sura ta 17 aya 52 ba, a kalmar annida da Al-Qur'ani ya yi amfani da shi ga ma'ana ta addu'a za mu ga ya zo a wasu wuraren ma. Misali faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a suratul Nur sura ta 24 aya ta 23: la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dukum ka du'a ba'dukum ba'da, la taj'alu du'a ar-rasuli, kar ku sanya kiran annabi irin kiran da kuke wa juna. Za ka mutum ka ce Muhammad ko ka mutum ka ce Zaid kana kwala mai kira, kar a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka. Allah tabaraka wa ta'ala ya hana da za a kira manzon Allah haka jiran jazan a kwala maka kira a ce Muhammad, ba a yadda ba. Allah ta'ala ya hana haka, ya lakabtar da sahabbai a kan garin suna. Haka nan za mu gani a suratul Naml sura ta 37 aya ta 80 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innaka la tufi'ul mauta wala tufnu an summa du'a idza walla mudbirin, ba za ka iya ziyar da wanda yake matacce ba dan ka kira shi in ka kira shi ba zai ji ba ba za ka iya jiyar da shi kiran da kake masa ba wala tufi'u thumma du'a idza wala mudri ba za ka iya jiyar da kira ga wanda yake asum wanda yake kurma ba ba za ka iya jiyar da shi ba inda ya riga ya zamanto kurma ba zai ji ka ba ko ka kira shi tunda ya juya baya yana mai kin karban gaskiyar da aka zo da ita ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma aka saukar a cikin Qur'ani wannan zai bayan da yayi sai ya mai da shi kamar kurma ya kurma dan ka kira shi ka ce wani ai shi ba don haka Allah ta'ala ya nuna cewa ba zai ji ba tunda ya riga ya juya baya da abu ba amma inda yana tare da kai ko da yake kurma a wajen ji na kunni zaka yi mai ishara zai ga bakin ka nan gobe zai iya fahimtar wani abu amma tun da ya riga ya biya baya a hadisi dan ka fara mai kira zuri ji ba kun ga anan addu'a kalmar ta zo da ma'ana ta kira ba ka za mu gani takan ma zo da ma'ana ta al-isti'ana neman taimako ko wal al-istighatha neman agaji na gaggawa za mu gani kamar da zo cikin surat al-furqan aya ta 25 da surat al-an'am aya ta 6 da kuma surat al-an'am din aya ta 41 inda zamu ga Allah ta'ala ya amfani da kalmar addu'a domin a nuna ana nufin neman taimako ko neman agaji to haka kuma akwai ma inda kalmar addu'a ta zo da ma'ana ta nisba wato dangantaka danganta wani zuwa ga wani a kira mutum a danganta shi da mahaifinsa ko a danganta shi da gidansu ko makamancin wannan a nan wurin na nasba in ko nisba ta zo ne kalmar domin a nuna cewa kar a danganta wani ga wanda ba mahaifinsa ba ko ga wanda ba uba a gare shi ba ko babba ko makamancin wannan duk da cewa ma asalin ayar sai magana ne akan uba mahaifi shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ud'uhum li'aba'ihim huwa asdaqu inda Allah ku kira su ku danganta su zuwa ga iyayensu ubanninsu uwayensu shi ne adalci a wajen Allah wannan shi ne abin da ya zo a cikin surat al-ahzab aya ta 5 surat al-ahzab ita ce sura ne lamba ta 33 za mu ga annan wurin an ce ud'uhum li'aba'ihim ud'uhum aida ka da'awa ka da da'ani ya da'u da'awatan ud'uhum ai ud'uhum ku kira su ku danganta su kalmar sai daga da'ati shi ne mazari ku danganta su zuwa ga ubannin su kuga nan kalmar addu'a ta zo da ma'ana ta dangantuwa ta nafar haka nan za mu ga kuma banda waɗannan ma misalan akwai waɗansu misalan da mutum zai iya gani wanda duka dai alƙur'ani ya zo da su na ambatan ainihin wato ma'anar kalmar addu'a amma a tawance addu'a ibada ce kuma alama ce ta bauta wanda bawa ke yi domin neman kulawar Allah tabaraka wa ta'ala da ƙarin taimakonsa da jawo rahamarsa da dunkuɗe cuta ga kansa ko ga waninsa ita ce ibada wanda bawa yake yi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala don neman taimakon Allah da samun kulawarsa da dunkuɗe cuta da yake so a yi masa ko a yi ma waninsa da jawo rahamar Allah tabaraka wa ta'ala da dunkuɗe azabar Allah ta'ala kuma bawa yake bayyanar da tsananin buƙata zuwa ga Allah da neman taimakonsa ta hanyar wannan ibada ne kenan duk ibada da bawa zai yi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala don neman kulawar Allah da ƙarin taimakonsa da jawo rahamarsa da tunkuɗe cuta da azaba kuma bawa ya zama yana yin wannan ne ta hanyar bayyanar da tsananin buƙata da gazawa da ƙanƙantarwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan abin ana kiransa ibada shi yasa ita ibada za mu wato addu'a shi yasa za mu ga ita addu'a ta kunshi ƙanƙan da kai da nuna gazawa da nuna rashin ƙarfi da nuna rashin dabara don rashin iyawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala domin neman agaji da taimakonsa, domin neman kulawarsa, domin jawo rahamarsa, domin neman tunkuɗewar azaba da cuta. Ta wannan hanyar bawa yake yin addu'a ga Allah tabaraka wa ta'ala. Idan kuma ya haka, to sai a ce ya yi addu'a ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala. Amma kan addu'a ya zo a wurare 156 cikin Qur'ani, wanda wannan ke nuna matuƙar muhimmancin da wannan mustalahin, wannan islahi ne, wannan ibada muhimmancin ta ne ya za aka ambace ta har sau 156. Duniya ka'ida, kamar yadda malamai sukan ce, yawan ambatan abu na nuna yawan muhimmancinsa. Saboda haka addu'a an ambace ta har wurare 156 a cikin Qur'ani. Malamai sun ce ana iya kasa ayoyin Alƙur'ani gaba ɗaya waɗanda suke magana a kan addu'a zuwa ga rukuni guda uku. Za a iya kasa su guda uku gaba ɗayansu ayoyi. Akwai ayoyin da ke karantar da muhimmancin addu'a da fa'aitarwa game da ita, da buƙatar a yi ta a kowane hali da yanayi mutum ya samu kansa, da yadda za a roƙi Allah, da kuma muhimmancin yadda za a yi roƙon. Waɗannan ayoyi ko rukunin ayoyi da suka yi magana a wannan gabar ko a wannan ɓangaren na karantar da muhimmancin addu'a, da faɗaitarwa game da yin addu'a, da nuna muhimmancin kowa ya yi addu'a a kowane hali da yanayi ya samu kansa, da ma yadda za a roƙi Allah, to za mu ga a cikin Alƙur'ani akwai irin waɗannan ayoyi. Daga cikin irin waɗannan ayoyi akwai wanda ke suratul Ghafir aya ta 60, faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kuma ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku. Kaga wannan aya tana faɗaitarwa ne game da a yi addu'a. Haka nan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a suratul A'raf aya 180, ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها, كما صنع مجي جاو نا الله صنع مجي جاو نا الله كروشيش بسو وانما جاتي بي عمرنيني اما با عمرنيني وان لكي نونا رشن يل سكي فيه زي جاو اكوبا عمرنيني وان لكي توكيد فتح تروا. Sai rukuni na biyu na ayoyin da suka yi magana a kan addu'a a cikin Alƙur'ani mai girma, ayoyin da ke tsawatarwa game da roƙon wani Allah ya zama an zo za a yi addu'a, amma sai ya zama wani Allah za a roƙa, wani Allah ake nema ya ba da wannan taimakon ko ya kawo wannan agajin na gaggawa, irin agajin da ba wanda ke iya yin sa sai Allah, ko ya ɗauke cuta, ko ya kawo amfani, ko ya ba da arziki, ko ya kauce wata musiba, ko kuma ya zama tsani zuwa ga Allah ɗin ma tabaraka wa ta'ala. To wannan irin yanayi ko ɗabi'a na yin bauta da sunan addu'a, amma kuma ya zama ko an yi ne ga wani Allah ta'ala, za mu ga akwai rukunin ayoyi a cikin Alƙur'ani waɗanda suka yi magana a kan addu'a, amma sun yi ishara ne zuwa ga wannan, ma'ana karantarwar waɗannan ayoyin a kan tsawatarwa ce game da waɗanda suke yin addu'a, amma wajen addu'ar roƙon wani Allah suke yi, ko kuma haɗa Allah da wani su suke yi, ko kuma neman taimakon wani su suke yi, ko kuma neman tsanantuwa zuwa gare shi suke yi ta hanyar kiran wani su. Misali, za mu gani a cikin Alƙur'ani a suratul Fatir aya ta 13 zuwa ta 14, faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, yulijul laylata an-nahari ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينجيك مثل خبير الله تبارك وتعالى وأن آيوين سيدون إيا وسد وري وسد إيقظة إنهم وندفع ونودك إيه الله تعالى شيني كي شكر جاء جلي أتكيني يقوم شكر جيني أتكي لغي قصد أوا إينا ديوكي من أتكيني أما ينزو دون أن أبن لغي كتكي جاي أنا الفجر زي كيفو لني سابو يشوفو جلي يبتا تو هدوا سكي dole a lokacin da yini ke karewa lokacin dare ke shigowa shi yasa Allah ya ce yulid al-layla fi an-nahar ba a samun yini ya yanke dare bai zuwa kuma yini ya yanke a zama ana tsakanin yini da dare babu wannan lokacin ba lokacin za a ce ana tsakanin dare da yini dare ya yanke yini bai zo ba babu wannan fatara din a lokacin da yini ke fita lokacin dare ke shiga yini na gama fita dare ya shiga a lokacin da dare ke fita yini na shiga dare na gama fita yini ya shiga to wai ke wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala wa sakhara ash-shamsa wal qamar kuma ya hore rana da wata ko wanne da shi na aikin ka kullun yajri ya adada musamma ko wanne su yana tafiya yadda aka tsara masa zuwa ga wani yanayi da aka tsara masa rana za ta fito ta fada a taurari ko kuma wata ya fito shi ma ya bace ko wanne kuma falakin sa daban matafiyar sa daban kamar yadda hatta ilimi na zamani da bincike duka na sanin sararin samaniya ya tabbatar Allah ya zalikum Allahu rabbukum wannan fa aiki na wannan ubangijin ne Allah ubangijin ku Allah lahul mulku mulki la fa ni shi mallaki duk wadannan abubuwa wallazin na tad'una min dunillah walladhina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir amma wadanda kuke kira kuke roko ko ma bayan Allah ba su mallakan komai ko da daidai da hancin wannan dabiru ba su mallaka ba ba abin da suka mallaka in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in ba kun roke su kun kira ku ba za su zikirin da kuke musu ba kuma ka ba za su ji ba za su ji ba haka nan waɗanda suka mutu suna cikin kabari ba za su ji ba dan kun kira kun cewa ne ba za su ji ba ba za su ji ba kwata 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 idan ma sun ji jin nasu ba zai amfana da ku da komai ba shi yasa Allah ta'ala ya ce walau tarihu inda ma sun ji in ma sun ji mastajabu lakum ba za su yi amfana da ku idan kun kira su kun roke su ba za su ji ba kaman kuma ka ce ko ba za su ji ba ku kira ba za su ji ba in ma sun ji kaman suwa kenan mutane domin ai mutum a cikin kabari ai yana shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisi cewa idan aka rufe bawa aka rufe mutum a kabarin sa ma wanda suka rufe shi suka jiyo zai rika jin tsaron zakar mu a cikin yana shi to amma walau sabihu fastajabu lakum in ma sun ji Allah ta amsa muku ba. Kuna yi magana ba. Kun ga wannan ayar? Tana nuni zuwa ga cewa akwai rukunin ayoyi waɗanda suka yi magana game da addu'a, amma su magana da suka yi na tsawatarwa ce da Allah ta'ala ya yi game da kiran waninsa maimakon shi, game da roƙon waninsa maimakon shi. Allah ya ce wa yawmal qiyamati yazkuruna bi dhikrikum kuma ranar kiyama za ta kafirce wa hada su da Allah da kuke addu'a domin ai addu'a ai bauta ce ga Allah shi kadai kuma ake ma to daga lokacin da ka kira wani ka roke shi ai ka hada addu'a Allah ne ko ka hada Allah da shi ne haka nan a cikin surah al-ahqaf a aya ta 26 za mu ga kwatankwacin irin wannan maganar ya fadi fitowa Allah ta'ala ya ce wa man adallu liman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Wa ya fi bata, ai ba wanda ya fi bata, ba wanda ya fi bata akan ko fiye da wanda ko wadanda suke kiran koma bayan Allah, suke roƙon koma bayan Allah, alhali wadannan da ba Allah ba, ba za su iya amsa musu ba. Addu'a ba amsawa ake so ai ba idan an yi, to su ba za su iya amsawa ba. An kira su ba su da ikon amsawa, a can baya an ce ba ma za su ji ba. Waɗanda kuma za su jin daga ciki ko kuma da an ƙaddara ma za su ji, ba za su iya amsawa ba. To me ya amfanin ka kira wanda ba zai iya amsa ba? Za su iya amsa musu ba har zuwa kiyama. Wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Su a ma cikin hali na rafkana suke game da kiran da ake yi. To kun ga waɗannan ayoyi na nuni zuwa ga tsawatarwa da aka yi game da haɗa Allah da wani a wajen addu'a, ko kuma kiran wani Allah gaba ɗaya ma da neman bukata a wajensa, irin bukatar da ba wanda ke iya biya sai Allah gaba ɗaya. Sai rukuni na uku na ayoyin da suka yi magana kan addu'a cikin Al-Qur'ani, ayoyin da ke karantar da yadda annabawa da manzanni suka yi addu'a, da kuma yadda ɗan adam a halinsa, wasu daga cikin ɗan adam a halinsu suke yin addu'a a yanayin yalwa da kuma yanayin tsanani. Sai zama suna bambancewa, in suna cikin yalwa ga yadda suke wa Allah, in suna cikin tsanani ga yadda suke wa Allah. To akwai rukunin ayoyin Al-Qur'ani waɗanda su kuma abin da suka karantar ke. Misali cikin irin wannan za mu ga faɗin Allah tabaraka wa ta'ala game da addu'ar annabawa. An ba mu nari da annabi Musa alayhi salatu wassalam cikin surat Yunus ayat 88, inda Allah ta'ala ya ce wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabili rabbana aslit ala amwalihim wa shud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al'adab al-alim. Ya Allah, ka ba Fir'auna da jama'arsa ko mutanensa kawa da dukiya, kaya iri, kayan ado kala-kala, abubuwa na lu'ulu'i da zinare da waye-waye, duk abubuwa na kyale-kyale, sannan ga ababen hawa dabbobi iri, sannan kuma ka ba su nau'o'in dukiya. Ya Ubangiji, ka ba su wannan maimakon su gode maka, sai aka waye gari kuma gashi a dalilin waɗannan abubuwa da ka ba su, sai kuma suna ɓatar da mutane daga hanyar ka. Ma'ana ya zamanto wannan ni'ima da wannan kyauta da wannan alkhairi da Allah ya mamfi Fir'auna da mutanensa, sai ya zamanto ya zama dalili na ƙara tangarewarsa. Har ma wata rana ya tunki jama'a ya ce suna da wani Ubangijin nema baki na, saboda kawai ya sha jiyar mulki, yana ganin komai ƙarƙashinsa, kowa ƙarƙashinsa, yana da ikon ya yi ko ya bari, ya sa ko ya hana. Sai zama waɗannan kayayyaki na ado na ƙawa da kuma dukiyoyi da Allah ta'ala ya ba su, sai zama dalili na ƙara kangarewa, ya zama sanadiyya na ɓatar da mutane daga hanyar Allah. Liyudillu an sabili rabbana aslit ala amwalihim, saboda haka annabi Musa ya roƙo ya ce ya Allah ka sace dukiyoyin nan gaba ɗaya, ba sai dukiya ce suke takama ba, to ka sace. Wasud ala qulubihim, ya Allah ka tsananta a zukatansu, ka sa tsanani a zukatansu, ya zama ka samu kwanciyar hankali, ya zama ba da kwanciyar hankali, ba zaman lafiya, ba aminci a cikinsu, ya zama tsakanin su ma suna da sabani. Wala yu'minu hatta yarau al'adab al-alim, don ba za su yi imani da mutane shi ka wannan mutane ke kauna, ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai rauni, ma'ana sai sun ga halin ni'iya su a wannan duniya. Kuma ne haka ya faru, Fir'auna bai gano kuskurensa ba sai lokacin da ya zo halaka, ya zo zai nutse, ya zamanto gaba ɗaya ga shi teku zai lankwame shi, a wannan lokacin ne ya gano cewa ba lokacin sa ya zo ƙarshe. Don haka a wannan lokacin ne ya da'awar imani, Allah kuma ya kore gaskiyar imaninsa. Haka nuna imaninsa ba na gaskiya ba ne, ya yi ne kawai don ya ga halaka. Waɗannan ma iya cewa su ne kamar rukunai guda uku na ayoyin Al-Qur'ani mai girma waɗanda suka yi magana a kan addu'o'i. ba ne ji mu kara da aya ta uku a karkashin wannan rukunin aya da ke cikin surat Yunus aya ta 12 da Allah yake bada labarin halin dan adam yadda dan adam wani dan adam din yake musamman wanda bai imani ba ko kuma yana da aure ya imani amma yana da gutunci da Allah tabaraka wa ta'ala in ya zama ya samu kansa cikin ni'ima sai ya manta Allah in ya samu kansa cikin kunci sai tuna Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ce wa idha massa al-insana durrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma katabna anhu durra marra ka Allah yad'una ila durrin massa Allah ta'ala ce idan wata cuta ta shafi mutum ya zama ya rashin lafiya yayi hadarin mota yayi gobara a gidansa akai fari a gonarsa gidansa ya rushe wani abu ya faru da shi sansa ya mutu ko wani abu dai dukiya ya hasara iyali ya wani abu dai ya faru na tutarwa ko rashin lafiya mai tsanani aka buɗe kayan ɗinsa sosai ana Allah ta'ala ce zai kai roƙon biyar ikram ya Allah ka ji mutum Allah ka bani da Allah ka yi roƙon Allah litanji yana kwance a tsakin jikinsa na dama ko na hagu aw qa'idan ko yana zaune aw qa'iman ko a tsaye a kowane yanayin tsinci kansa yanayin da zai iya samun kansa yana kwance roƙi Allah yana zaune roƙi Allah yana tsaye roƙi Allah a kowane yanayi kenan da hali zai roƙi Allah saboda yana cikin halin damuwa da tsananin da turuwa walamma ka tafna an budurra Allah ta amma lokacin da muka yaye masa cutar da take damun sa damuwar sa tsananin da ya shiga wahalar da yake ciki halin da ya su da ya samu kansa in muka yaye masa shike nan kuma marra ka Allah ya kula ila durr maka sai ya ci gaba da harkokin sa kawai yana fantamawa yana watayawa yana yin abin da ya ga dama tamkar ba shine ya kira mu ba tamkar da ya roke mu akan wata cutarwa ta same shi kamar ba shi ba sai manta da Allah mazallaci ba zai zo ba addu'a ba zai yi ba ana sallah masalla wuf ya fita ba zai tsaya azkaru ba ya manta kamar ba shi ne jiya kowa ya tashi ya bar masallaci shi yana ciki ba har sai da ka ce ne Allah ga su ma Allah da masallaci to yana da bukata yana neman mulki yana neman aure yana son matsayi a ofis yana son a bashi mulki yana son ka saboda wannan ya ki tashi yana jira ko kuma dan sa an kama shi yayi kaza ko yar sa an kama sa an same da kaza ko shi an same da kaza za a kai shi kotu gobe ne shiga kotu sai ya ki tashi yana nan har sai an ce za a fita amma ana warwarewa matsalan na gushewa maraka Allah ya rubuta ila zurr masa sai ci gaba da harkokin sa yayi tafiyar sa kamar ba shine yaro sai Allah ta'ala akan tsananin cutarwa ta faru to duk wannan karkashin rukunin ayoyi na uku wato rukuni na uku na ayoyin da ke magana akan addu'a wato rukunin da ke nuna yadda annabawa suka rika addu'o'in su saboda duk su cika su a wani yanayi ko saboda godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ko tausayi ga al'ummarsu da kuma halin waɗansu mutane yadda tabi'a ɗan adam take in yana cikin tsanani ya tuna Allah in yana cikin yalwa ya manta da Allah tabaraka wa ta'ala to amma shi musulmi ya kamata ba a ce yana yin addu'a ne don neman wata ni'ima daga Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma don godiya ga Allah maɗaukakin sarki akan wata ni'ima da ya masa ko don tukuɗa wata cuta ko neman gafara ko nema wa muminai ƴan uwansa gafara ko neman taimakon Allah akan wani abu ko nema wa wasu su taimakon Allah ko warkar da cututtukan zukata domin zuciya na da nau'o'in cuta wanda addu'a ce kadai ke iya magance ta domin da addu'a ce Allah ta'ala zai sa maka nutsuwar da za ka ɗauki matakai na yakin wannan cuta da ke cikin zuciyarka don cutar zuciya ba irin cuta ce da ke gaɓuɓɓa dangane da shi ba wanda za a je asibiti a duba a gwaje-gwaje a ba da magani a yi allura a kwantar da mutum duk zuciya ita nata cutar ba irin wannan zuciya ita cutar da maganin da ke iya warkar da wannan cutar shine zikirin Allah addu'a komawa zuwa ga Allah ikhlasi ƙara kusanci zuwa ga Allah tabbatuwa a kan imani lazumta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nisantar zunubai da saban Allah da yin aiki da yake jawaba wa Allah duka karatun alqur'ani salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taimakon juna ko taimakon yan uwa mutane yayewa dan uwanka mutane bakin cikin da gidamu ba in kana da iko irin waɗannan abubuwan dole ke warkar da cutar zuciya saboda addu'a na ciki domin daga cikin dalilan da kanka ayi addu'a shine a roki Allah tabbatuwa akan imani a roki Allah tabbatuwa akan addini a roki Allah tabbatuwa akan sunna a roki Allah ya nisantar da bawa daga fafarsa kenan cututtuka na zuci addu'a ne ke magani ko samun kariya daga bakkan ciki yana daga manufofin da kan sa bawa ya addu'a don neman kariyar Allah ya fitta shi daga bakin ciki ko ya ma kare shi daga aukawa cikin bakin ciki ko damuwa ko tashin hankali addu'a na da matsayi ne ke ma a cikin addinin musulunci domin tana ɗaya daga cikin mafi girman ibada addu'a na daga mafi girman ibada kuma tana da alaƙa mai ƙarfi da tauhidi da kuma aqida domin tana daga cikin manya-manyan hanyoyin inganta imani da haɓaka shi za mu gani a cikin alƙur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin annabawa da manzanni da salihai kamar yadda za mu gani cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarin yawa waɗanda ke magana a kan addu'a a matsayin hanya ta tabbatuwar imani yin addu'a da roƙon Allah don a tabbatu a kan imani Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi annabawansa game da addu'o'in da suke yi na neman biyan buƙatu a wajensa kenan daga cikin matsayin addu'a akwai cewa ita addu'a matsayinka ya kai ga in baka yi ba in baka yi ta ba to ba za ka sami yabo ga Allah kana buƙatar yabo daga Allah to kai addu'a domin Allah ya yabi wasu daga cikin annabawansa a dalilin addu'a saboda addu'a alama ce ta gajiyawa addu'ar da za ka yi alama ce ta kai kasashe ne kai gajiyayye ne kai ne rauni ne kai kaskantacce ne a wajen Allah kai ba kowan komai ba ne to shi kuma Allah yana son haka don ka nuna mulki naka ne iko naka ne shi ke da matsayi shi ke yi shi ke hanawa shi ke sawa shi ke badawa shi ke hanawa wannan abin da za ka yi wa Allah sai Allah ya ji daɗi ya ji ka shi yasa za mu gani a suratul anbiya aya ta 90 Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da labarin annabawa bayan ya ambaci wasu da yawa daga annabawa da manzanninsa sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahba wa kanu lana khashin Allah tabaraka wa ta'ala ce innahum kanu yusari'una fil khairati su waɗannan annabawa da manzanni da aka ambata sun kasance yusari'una masu gaggawa da rige-rige wato rige-rige ne rige-geniya fil khairati cikin aikin alkhairi duk ayyuka na alkhairi sai ba a ce khairi ba domin da an ce fil khairi to zai iya zamantowa jinsin wani aiki ne ko wasu ayyuka ne ke ɓangarsu wanda suke kamar sai aka zo da shari'i don a nuna cewa ga shi dai an sa mai wato ma'arafa an masa alif da lam amma don a nuna jinsin ne na abubuwa mabambanta alkhairat taimakon alkhairi domin alkhairi ma an san shi kuma alƙur'ani da dai zo da kalmar khair su nuna wato jinsi ne na abubuwa da yawa amma don a nuna mahimmancin cewa su annabawa da manzanni hatta abin da kai kake ganin bai bai ka kara karya ba amma kuma abu ne mai kyau abu ne wanda zai kawo amfani ya tunkuɗa cuta to su annabawa sun kasance masu ƙoƙarin yi da kuma kiran mutane zuwa gani da abin da yake kake ganin ba komai bane a wajen cutarwa amma kuma yana da cutarwa ko da kai kana ganin bai zama wani abu ba to su annabawa sun kasance masu ƙoƙarin masu hannuwa daga abin ko masu ƙoƙarin hana mutane aikata abin sai za Allah ta'ala ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba kuma suna roƙon mu suna yin roƙo zuwa gare mu suna neman buƙata zuwa gare mu
ragaban suna masu faɗaituwa zuwa ga wannan abin da suke nema don sun san in aka nema Allah yana badawa wa rahaba ko masu koran cewa ba su kasa sakamako da makoman abin ba a iya baka bayan ka nema na wani abu na duniya a baka kuma ya zo maka tukuna ba za ta runa ba ba abin da ya faru kenan ba Allah ba ya ba mu labarin da yana cikin mutanen Musa ba yana cikin mutanen Kirsi ba amma da aka ba shi dukiya dama yana neman dukiya Allah ya ba shi a kaddarawa Allah dama zai samu aka hore aka ba shi hakan sai zo menene dalilin lalacewar sa da fankarewar sa da tsakewar sa da kuma kangarewa da ma kafirci inna qaruna kana min qaumi Musa ko babaga alai wa atainahu min alqunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ul quwwa dan haka su annabawa yusari'una fil khairati suna rige rige suna gaggawa suna kwantiti wajen ayyukan alkhairi wa yad'una na ragaban suna kuma roƙon mu a halin suna da kwai matuka na fatan su samu abubuwan alkhairin da suke nema a kuma tunkuɗe musu abubuwan shutarwa da suke tsoro wa rahaba kuma suna tsoron azabar mu ko suna tsoron akibar abinda za a ba su kare zama dalilin samun matsala da rinsu wa kanu lana khashi'in Allah ya tsaka maka masu kankan da kai gani a cikin nan wannan yabo ne ko fallaka ne yabo ne me yasa an yi zai su saboda daga cikin ayyukan su akwai addu'a wa yad'una la ragaban wa rahaba yana daga abin da ke nuna matsayin addu'a cewa Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya kira addu'a da sunan addini ma gaba daya gaba ɗayan addinin ba addu'a kuma ya bayyana cewa yin addu'a ga wani Allah na daga shirka misali a suratul zakir sura ta 45 Allah tabaraka wa ta'ala ce fad'uhu mukhlisina lahu ad-din fad'uhu kuma ku roƙe shi ku kira Allah ku roƙe shi mukhlisina lahu ad-din kuna masu tsarkake addini gare shi a cikin addu'a anan ta zo da ma'ana ta addini kina addu'a addini abu na wanda ke nuna matsayin addu'a shine addu'a na daga mafi falalar ibada a dukkan nau'o'in ibada da ake magana to addu'a na daga cikin mafi falalar domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira addu'a shi kansa da sunan ibada a baya mun yi magana Allah ta'ala ya kira addu'a da sunan addini to kuma a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira addu'a da sunan ibada kenan dai kana magana addu'a shi to ka san ibada take to ranka kai addu'a ga wani Allah ko kai a karo shi wani Allah cikin abin da ba wanda zai iya yi sai Allah ko kuma ka tsananci da wani wai zuwa ga Allah ya maka bukatarka to ka sani cewa yanzu ka bautawa Allah tare da wani Allah ne domin addu'a ibada ce hadisi ya zo a cikin musnadin Imam Ahmad da kuma sunan na Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Umar bin Bashir ya rawaito ya ce addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah tabaraka wa ta'ala a suratul ghafir ayat 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni kuma ubangijin ku ya ce ya ce nan da ya sanar cewa ud'uni ku roke ni astajib lakum galaban tafsiri sunta bi dukkan ku akan ka wannan aya dan gwanta na farko ud'uni ana nufin addu'a ce ba ibada wacce ta buka man sallah da azumi ba shi yasa Allah ta'ala ya ce astajib lakum zakum ud'uni astajib lakum sai kuma Allah ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle wadanda ke girman kai ga barin bauta mani ibadati anan sai malamai suka faɗa buje wasu suka ce addu'a ake yi wanda ke girman kai ba zai roƙi Allah ba saboda yana jin ya isa saboda yana ganin bai buƙata a wajen Allah sai ya dakhuluna jahannama dakhilina to za su shiga cikin wutar jahannama suna kaskanta shi. Wasu suka ce a'a ana nufin bauta ce a nan wurin. Innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda ke girman kai ga barin bautata mani wannan na nuna in an dace wannan fasarar addu'a bauta ce. Addu'a ibada ce. Wanda ke girman kai ga barin bautata mani sai da kununa jahannama dakhili za su ga cikin jahannama suna kaskan da su bulatan da su. Abu na biyar da ke nuna girman addu'a da matsayin addu'a shine addu'a ita ce mafi girma da karamci mafi girma da karamci a wajen Allah. Sunna Imam Ahmad da Imam Tirmidhi sun rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء باب ونعم وانجي يفي كرم يفي مطعي يفي كرم أوجان الله جل الدعاء باب ونعم يفي الدعاء كرم يمطعي تكرم أوجان الله جل الدعاء وضعنا صلى الله عليه وسلم شيما أنا ستنجرن يا أمرني دين الدعاء سبو لكتا الدعاء tana amfani da abin da ya sauka da abin da bai riga ya sauka ba na kaddara. Abin da ya riga ya sauka Allah ya kaddara maka kuma ya riga ya faru gare ka addu'a na maganin sa. Ta wata hanya ta hanyar Allah ya sa maka hakuri ya baka hakuri da juriya sai zama abin ya faru kamar bai faru gare ka ba. Abin da kuma bai riga ya auku ba an riga an kaddara amma bai riga ya auku gare ka ba. Saboda an rata ya ce an ta'allaka shi ga addu'a to in kai addu'a shi ke nan addu'a ne ke tamake wannan abin da aka kaddara maka ba zai zo gore sanin ka wannan sai addu'a ba abin da yake iya wannan addu'a. Al-Imam Tirmidhi ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa mimma lam yanzil فعليكم عباد الله بالدعاء. إذا الدعاء كان أنفان الوا جاء دين دير جاية سوكا نقد دير جاء بند الله يكون جاهل فاميكا سي الله يحقر أن تدك يباك أقول أدليل الدعاء دماء دين دير جاية سوكا با أن قد دراشي أتك الله المعبود أما كما أن تألك أشي أو كور أدين أن تألك أشي زوا فقور إن كاية الدعاء يكوشي in ba kai addu'a ba sai zame ka in kai addu'a shike nan sai zama to abin da zan yi da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa alaikum ibadallahi bi du'a da haka ku yi addu'a ya ku bayan Allah. Haka na al-Imam at-Tabarani ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yughni hadar min qadar kaffa 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 kaka tsantsan baya hana abinda Allah ya kaddara ya faru. Wa du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Ita kuma addu'a tana amfanarwa da abinda ya sauka na kaddaran da ma abinda bai riga ya sauka ba. Kamar yadda muke bayani in ya riga ya sauka Allah ya baka hakuri. Sai Allah ya sauƙaƙe maka abin ya zama maka mai sauƙi sai kai hakuri kuma shikenan tasirin abin ba zai bayyana gare ka ba. In kuma bai riga ya sauka ba shikenan sai zama wannan addu'a sai zama ta je ta ci karo da wannan kaddara sai ta fafa ta tsakanin wa inna du'a la yusil bala wa zalla zalla ce kuma shi addu'a ko ita addu'a ta kan hadu da bala'i da Allah ya kaddara zai samu mutum ga bala'i ya tun karo mutum ga kuma addu'a mutum ya sake ta kamar kidiya ya sake ta kamar kidiya ga kuma bala'i ya tun karo ya nauko shi ya nauko shi fa ya talajan ila yawmil qiyam manzo Allah ce sai sabu sai ka kaura ai ta dambe ai ta ainihin wato a cikin juna bala'i na so ya sunce ya kare zo gare ka addu'a da kai kuma ba ta bari ba saboda haka ka ba ta fafatawa ai ta fafatawa a cikin juna har zuwa kiyama. Don haka je kiyama ai ta riga ka faɗi ka zuwa kawo bala'in ya faɗi kenan dole shi kenan ai ta ba har ka ma mutu a yin tashin kiyama saboda haka ba za ka taba bari wannan addu'a ta ka ba za ta taba bari wannan bala'in ya faɗi ka za ta kaura a yamuta tsakanin haka da a yamuta ba za ta taba bari wannan bala'in ya samu kafan da zai zo gare ni ashe kun ga addu'a lalle a bace ba sai kuma shi mun hadisi wanda al-Imam Ahmad bin Zayd bin Majah kamar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke mai da kaddara sai addu'a la yurdu al-qada' illa ad-du'a ba abin da ke mai da kaddara abin da aka hukunta abin da aka hukunta wa mutum sai auku gare shi amma ya zama abin da ya iso gare shi ba abin da ke hana isowar sai addu'a abin da kuke da ke nuna matsayin addu'a shine Allah da manzonsa sun yi umarni da yin addu'a kamar yadda muka yi ishara a baya kuma Allah ta'ala yana ma fushi da duk wanda yake yin addu'a saboda tunanin ya wadatu gaban Allah duk wanda yake ganin baya bukatar yayi addu'a wai dan saboda yana ganin ya wadatu gaban Allah to ko shakka babu ya jefa kansa cikin jinna domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin hadisi man lam yas'al Allah yakdhab alayhi duk wanda yake roƙon Allah yake addu'a ga Allah to Allah ku bishe ki mai saboda haka addu'a ga ta da amfani amma kuma saboda muhimmancin ta ma idan mutum ya ki to sai samu matsala ba a yadda mutum ya ki addu'a ba ko ba a yadda ba man lam yas'al Allah yakdhab alayhi duk wanda yake roƙon Allah yake yin addu'a to lalle kam Allah yana fushi ne kuma ya Allah tabaraka wa ta'ala ke was'alullaha min fadlihi ku roki Allah daga falalarsa kuma Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roke ni an samu ku kuma Allah ta'ala ke fad'ullaha mukhlishina lahu din wa law kariha al-kafirun ku roki Allah kuna ma tsarkake addini gare ki ko da kafirai sun ki kuma Allah ta'ala ya ce ud'u rabbakum tadarra'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin duk waɗannan ayoyi na nuna cewa Allah da manzo sun yi umarni da yin addu'a kuma Allah na fushi da duk mutumin da yake yin addu'a abu na takwas da ke nuna matsayin addu'a shine ita addu'a gaba ɗayanta alkhairi kuma ibada ce mai sauki wanda ake iya yin ta a dare da rana a cikin tudu a kan tudu da teku a sama da ƙasa a halin tafiya da halin zaman gida a halin wadata da halin talauci a halin lafiya da halin rashin lafiya a bayyane da a zubce duk za ka iya yin addu'a babu wani lokaci da za a ce bawa ya tsinci kansa ainihin da ba zai addu'a ba sai dai yaki sai ya sama idan mutum ya addu'a in dai ya kiyaye ka'idoji da sharuɗa ya ɗauka Allah ta'ala ya karɓa kawai ya yi yaƙini a zuciyarsa cewa Allah ya karɓa wannan addu'a illa ya kaya ya tasirin karɓan addu'a zai bayyana gare shi to kuma wannan Allah ya bar masa kanfani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa babu wani musulmi da zai addu'a ya roƙi Allah wata buƙata ma min muslimin yad'u bi da'awatin laysa fiha ismun wa la taqi'atu rahim ba wani musulmi da zai roƙi Allah wata addu'a wata bukata yayi wata addu'a ga Allah wanda cikin addu'an nan babu saban Allah a ciki babu kuma maganar yanke zumunci ya ce ba dan uwansa wallahi ba ni ba ka ba irin wannan ya Allah ka taimake ni in cire zuciyata da gare ki in ce tunanin ta gaba daya kuma dan uwanka ne wannan Allah baya to in dai mutum yayi addu'a a cikin addu'ar kuma babu irin wannan illa atahu Allah jiha ihdathana fa sai Allah sai ya ba shi tayin abu imma an yu'ajjal an yu'ajjal lahu da'awata ko dai Allah ya gaggauto maka da addu'a ta ka abin da ya roƙa Allah ya ba shi wa imma an yadakharaha lahu fil akhirah ko kuma Allah ya aje maka ya taskace maka ya yi maka ajiya ya yi maka saving din wannan addu'a sai a lahira ya ga tasirin sa ya zama tokila ayyukansa ba su kai ba yanzu yana neman dan wani abu na dan kirin wanda zai ba shi dama ya tsallake siratin nan ya shiga aljanna amma babu to sai zama wannan addu'ar ita ce za ta taimake shi ladanta sai zama shine za a yi mai ciki sai shi da azumi wa imma an yusrafa anhu min as-su'i min dhaha ko kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya kauda maka wata cutarwa wata cuta wani bala'i wata fitina gurgudan yawan addu'ar da yi gurgudan girman abin da za a kauda maka da shi na fitina ko azaba wato na fitina ko cutarwa ko wani abu wanda yake ne hadari ga mutum wannan hadisi wanda al-Imam Ahmad ya kuma tsawaito na nuna cewa duk lokacin da bawa yayi addu'a to shi kenan yayi yakinin cewa an tafi in da ta kaido shi shurfa sannan kuma ita addu'a a bace ne sauki ko zai yi a kowane hali a kowane yanayi a halin tafiya da halin zaman gida kana zaune kana kwance kana tsaye kana tafiya ka tsaya a sama a ƙasa a kan tudu a cikin teku a halin wadata da halin tsanani a kowane yanayi mutum zai yi yana daga abin da ke nuna matsayin addu'a a cikin musulunci cewa lazumtar addu'a na daga sababin ɗaukewar bala'i da tunkuɗewar kaɗewa da rashin arziki kuma tsari ne da kariya daga mahasada da magabta haka nan addu'a hanya ce ta samun haƙuri wajen tafarkin Allah magabata a cikin annaba da manzanni sun riƙa roƙon Allah ya azurta su da haƙuri kuma Allah ya ba su haƙuri yin addu'a cikin ƙanƙan da kai da nuna buƙata zuwa ga Allah na daga siffofin muminai domin Allah ta'ala ya nuna mana daga cikin siffofin muminai akwai yin addu'a bisa ƙanƙan da kai da Allah tabaraka wa ta'ala wannan na nuna girma da matsayin addu'a a cikin suratul furqan aya ta 65 zuwa 77 Allah ya ba mu labarin muminai siffofin wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama Allah ya tabamu labari a kan kai daga cikin abin da suke yi shine kamar yadda Allah ya faɗa cikin gobe walladhina yaquluna rabbana sirr anna azaba jahannam inna azabaha kana jarama innaha sa'at mustaqarra wa mustaqarra sannan daga cikin dai su gobe su to ne walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waje'anna lil muttaqina imama ashe addu'a na daga cikin siffofin muminai kamar yadda waɗannan ayoyi suka nuna kuma a suratul sajda aya ta 17 Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara gaya mana yadda muminai suke waɗanda su dinnan idan aka ambata Allah suna ainihin wato mai da lamarinsu zuwa ga Allah suna kuka suna tsantsar da kansu ga Allah a cikin bayanin da Allah ya a wannan aya ta 17 a suratul sajda da Allah ya ce ta jafa junubuhum an al-mazahi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun suna kai shi sallah cikin dare ta jafa junubuhum an al-mazahi jikuna na ainihin ne santar makwancin ma'ana ga shibbidan su ga gadan su ga kafifan su sai su tashi su koma shi ne suna sallah يدعون ربهم خوفا وطمعا سنا روقون ubangiji suna kiran ubangijin su suna cike da tsoro na azabar Allah suna ba su tsananin fa'ayi zuwa ga ramar sa kenan addu'a na daga cikin sufofin mu'minai ko yin addu'a na daga cikin sufofin mu'minai sannan yin addu'a na daga cikin sha'anin mala'iku su kansu mala'iku Allah ya gaya mana daga cikin lamurin su da ayyukan da suke na yau da kullum akwai maganar yin addu'a suna nema wa mu'minai gafarar Allah ba addu'a ba ce ka nema wa wani gafarar Allah ya kai masa addu'a ko ba gawa Allah ta'ala ya faɗi a suratul ghafir aya ta 7 zuwa ta 9 alladhina ya'minuna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wa ta'ata kullu shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu واتبعوا سبيلك وفيهم عذاب الجحيم وفيهم عذاب الجحيم هذا ملائكة تكلم مرة شين أطيين الدعاء نيمة ومؤمنين غافرة حتى الجنة على القيامة الله يبقى ملاباري أتكلم القرآن cewa za su yi bayani game da addu'a cewa yin addu'a na daga dalilan kubutar su daga wutar jahannama suka samu kubuta zuwa ga aljanna a cikin suratul ur aya ta 27 zuwa 28 Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana irin bayanan da ƴan aljanna za su rika yi daga ciki Allah ta'ala ya ce za su rika cewa فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدَعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ من قبل شيء من قبل كافر من النوكة تندمك تكين الاهرة دنيا كنبو من قبل شيء ندعوه من أروقان الله من أبوت تاوى الله دونين الدعاء عبادتي من أروقان الله دونين الدعاء تاوى شروقه muna kiran Allah domin addu'a ta kunshi kiran Allah akan ya taimaka mana inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwa al-barru al-rahim addu'a na da nau'i guda biyu akwai addu'a da ake kira addu'a neman biyan bukata malamai suna kiran ta du'a'ul mas'ala du'a'ul mas'ala addu'a da za ka yi don neman biyan bukata ita ce addu'a neman samun amfani a duniya da lahira ko tunkewar cuta wadda mutum zai yi wa kansa ko yi wa iyalinsa ko yi wa ƴan uwansa mai mutum da ita wannan irin addu'a ta kunshi duk addu'a da za ka yi don neman biyan bukata duniya da lahira ya Allah ka bani kuɗi ka azurta ni ka bani ilimi mai amfani ka bani iyali na gari mata ta gari miji na gari ka bani ƴaƴa salihai Allah ka karbate ni ka tsaitsayin daka wajen yin gaskiya cikin aikina ko sana'ata Allah ka kare ni daga kaza sharrin kaza cutarwa duk wa'innan addu'o'in ana kiran su du'a'ul mas'ala addu'a neman biyan bukata sai nau'i na biyu na addu'a ita ce addu'ar ibada addu'a ce amma ibada ce domin ba wata bukata kake nema a ciki ba ana kiranta du'a'ul ibada irin wannan du'a'ul ibadan za ku shi kusantuwa zuwa ga Allah ta hanyar nau'in ibada na bayyana na koyi sallah na farilla da nafila azumi na farilla da nafila aikin haji na farilla da nafila umra zakka kafarillah da sadaka tana bila zikirin Allah za ka yi zikiri subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah me ka roki Allah a ciki ba ka roki komai ba ba neman bukata kai ba amma addu'a ce amma wannan addu'a ana kiranta du'a'ul ibada ka kira Allah ne ta hanyar bautawa masa ka nemi kusanci zuwa ga Allah ne ta hanyar bautawa masa salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce Allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid ko kuma Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كو وانا ديا daga cikin nau'o'i da sigogin salatai guda ko bakwai da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kai yayi a wannan wurin ka roki Allah ya baka wani abu ne ko kuma ya Allah ya baka wani abu ba kai addu'a ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duka umarnin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما وشئين هو أنه أنا كنت دعاء العبادة أتكد دعاء العبادة باما جنن روكو أتكي جذابا كارو يتوى نأبو كنين هو نأبو أتكي تو ياكو ما كاهد دعاء العبادة كاهد أتكي دعاء المسألة واندو كما ياهو أصبا جميل باما جنن أتكي القرآن أفل أولى عليه ديوة إند أكا هذا جيب أفل إند يبان الله ليه kanya du'a'ul ibada sai aka kare da kuma addu'a ta biyan bukata da wa'u masala to wa'in nan da su zauni biyu za ka iya kowanne daban a kuma iya samu yanayin da za a hada su da annabawa da manzanni sun yi addu'a saboda muhimmancin addu'a mun yi bayani a baya cewa Allah ma ya yaje su saboda addu'a da suka rike ni Allah ya ba mu labarin addu'o'in annaba da manzanni daban-daban misali annabi Adam a suratul a'raf da suratul baqara Allah ya ba mu labarin addu'a a suratul a'raf ayat 22 Allah ya ba mu labarin addu'a annabi Adam bayan iblis ya yaudare su ya yaudare su sun ci abin da aka nasu shi na bishiya bayan sun ci sai suka zama karara suka koma suna neman ganyayyaki don su tsare su turce al'awarsu sun roƙi Allah don sun tuba tuba zuwa ga Allah nau'i ne na addu'a ka roƙi Allah ya taimaka ya karɓe ka bayan da ka dangare ka ko ka tafi daga cikin da'asa nau'i ne na addu'a sun roƙi Allah rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kuma Allah ya gaya mana ya amsa addu'a ya kuma karɓi tuban ku ya yaje musu a cikin suratul baqara fa talaqa adawu bi rabbi kalimatin fa taba alayhi innahu huwa at-tawwabu rahim annabi nuhu ya yi addu'a a cikin suratul nuh aya ta 26 wa qala nuhu rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirina dayyara annabi ibrahim ya yi addu'a a suratul ibrahim aya ta 35 da 37 Allah ya ba mu labarin haka wa yasala ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam haka nan inda yake rabbana in ya akantu min dhurriyyati bi wadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram annabi yusuf ya yi addu'a al-quran ya ba mu labarin addu'a annabi yusuf lokacin da ya zamanto ana neman sa da yayi lalata yayi zina ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala cewa ya Allah kurkuku ya fi sauƙi gare ni akan abin da suke kira na zuwa gare su na saba ma ya Allah idan baka kauda ni daga gare su ba ya Allah in baka tare ni daga gare su ba daga makircinsu da kaiminsu na mata ba to zan fada cikin wani yanayi na jahilci don zai zama zan fada cikin al'amarin da zai zama safon Allah saba ma kunga nan Allah ya nuna mana annabi yusuf ya yi addu'a to idan annabi yusuf ya yi addu'a to kai da ni da mu da su mu ne kuwa waye mu za mu ce ba za mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ba ba za mu yi addu'a ba haka nan za mu ga alƙur'ani ya ba mu labarin annabi yunus ya ba mu labarin annabi ayyub ya ba mu labarin annabi yaqub Allah ya ba mu labarin annabi sulaiman annabi daud annabi musa annabi isa dukkansu Allah ya gaya mana sun yi addu'a sun roƙi Allah abubuwa daban-daban domin a nuna cewa addu'a ta kowa ce ba wanda ya fi ƙarfin yin addu'a sannan kuma hadisai da dama sun nuna mana addu'o'in manzon Allah Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya roƙi Allah misali a ranar yaƙin Badar ya roƙi Allah ya ce ya Allah waɗannan da na fito da su sai kada suka yi imani sai ko mata da yara wanda ba su da mai a cikin al'amarin da ake magana na yaƙi ya Allah idan aka kashe waɗannan shi ke nan ba wani zaki bauta ba kuma ba kowa ko ba da ni kun zo na addu'a ce na kanciyar da kai da nuna gazawa da nuna kasawa da nuna rashin ƙarfi gajiyawa da rauni da nuna cewa Allah ta'ala shi ake bukata ya kawo ɗauki Allah ta'ala shi ake bukata ya taimaka haka nan zamu ga sahabbai da dama sun roki Allah tabaraka wa ta'ala akan abubuwa daban-daban misali Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya kaddara wa sahabbai yin hijira zuwa Madina maza Allah suna kuma ya ba su izinin tafiya shi kuma ya tsaya yana jiran umarni daga Allah sun kafa can sun yi abubuwa daban-daban sun yi addu'o'i a can abubuwa mabambanta abubuwa da dama kuma Allah ya amsa musu misali abin da ya tafi jin jiya sai na umar ɗan Khattab ya roƙi Allah ya yanke magana ɗaya Allah ya kawo magana ta ƙarshe game da jiya kuma hakan ya faru bayan wannan sahabbai da dama sun yi addu'o'i kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa kullum suna cikin addu'a ko annabawa sun yi addu'a ballan da na su annabi da kariya lokacin da yake bukatar ta bayan ya tsufa ba ya roƙi Allah ba Allah kuma ya amsa haka haka ba shi ya haya shi ma ya zama annabi sannan muminai gaba daya sun kasance masu yin addu'a Allah ya ba mu labari a suratul Ali Imran ayat 193 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا الله يا عمك أكرشيتك من يجيب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض fadla na da ladufa kamar da suke da sharuɗa wanda kiyaye ladufan nan da sharuɗin nan yana da muhimmanci kwarai domin a samu addu'a ta zama karfafiya in ta da sharuɗa kuma ya zama an samu yadda ake so domin in kai addu'a kai abin da kake neman taimakon Allah akai amma kuma in ka kiyaye kaidoji za ma ka samu lada dan ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala sai wannan addu'a da cikin duba da sharuɗa na addu'a akwai tabbatar da cikakken tauhidi da kuma nisan ta shirka inda kana son addu'an ka ta rika karbuwa to lalle ka tabbatu akan tauhidi ka kuma nisan ta shirka na biyu roƙon abin da shari'a ta yarda da shi da barin yin addu'a akan abin da shari'a ba ta yarda da shi ba shari'a ba ta yarda ka roƙi Allah ta'ala ya sauwaƙe maka hanyar da za ka yi barna ba shari'a ba ta yarda ba Allah ya bani iko in fada ko in yi zina ko in kajiya ko kaza to wannan shari'a ba ta gaba ka saba wa kai da addu'a ko ka ce Allah ya baka ikon ka kuntata wa matarka ko ka kuntata wa 'ya'yanka ko ka kuntata wa makwabcinka ko Allah ya baka iko ka yanke zumuncinka to wannan addu'a ai ba ta da ma'ana domin haramun ne kake roƙo Allah ya hana ba'a na uku yana daga sharɗin addu'a ƙudurta cewa Allah ne kadai yake da ikon amsa addu'a da kawo amfani sun kuɗi shiga ba wani ɗan adam da ya ce maka wani idan ka ga ka roƙi mutum ya baka wani abu ya baka cikin abin da dama yake da iko wannan ya halatta don Allah ka taimaka min da kaza sai da kai baka wannan ba matsala wannan roƙon da kai masa ba komai bane ne baka cutar ba baka yi aiki ba don cikin abin da yake da iko amma ka roƙe shi lafiya mana ka roƙe shi ba ka dama ka roƙe shi sa maka ka zama kirki mana ka roƙe shi sa kai arziki ko ka zama talaka mana ka roƙe shi sa kar ka mutu mana duk wannan abubuwa ne da ba wanda ya ce maka sai Allah to ka roƙi wani Allah ko ka nemi wani ya zama ka jagora zuwa ga Allah a kan wannan to wannan aibi ne kware da ba yadda da wannan ba a shirin na hudu ikhlasu da koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da nisantar bid'a a cikin yin addu'a na biyar fuskantar Allah da kankan da kai da nuna gazawa da bayyanar da gajiyawa da kafawa na shida tabbatar da cewa abinci da abin sha da tufafi da mahalli duk na halalu domin daga cikin abin da ke hana karba addu'ar bawa shine zama yana cin haram ya zama yana tufafi da haram ya zama yana zama gidan haram ya zama yana ainihin wato shan abu na haram to wannan kam zai hana karba addu'ar sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na bakwai rashin ketare dokokin Allah da tsutsanyar zunubi da sabon Allah kamar yanke zumunta kamar sabawa iyaye wanda yake sabawa iyayensa yake gallazawa yake cin masa biyayya cikin abin da shari'a ta ce lalle a musu biyayya to wannan addu'ar sa ba za a karba ba sai ya karba in ko har a karba masa addu'a to ya tsara kuka da kururuwa domin ya zaman to talala a cikin su gradi kuma idan iyaye suka yi masa addu'a mummuna a dalilin saba masa da yake yi to ko da ya roƙi Allah an ba shi wani abu wannan abin zai iya juyawa ya zama bala'i gare shi abu na takwas kada a roƙi wani abu na saban Allah kowane ne mun ba da misali da zina ko shan giya ko fata ko makamashi wani na tara rashin kosawa ko tunanin an samu jinkiri wajen amsa addu'a yana daga cikin ladubban addu'a karka kofa ina roƙi Allah ina roƙi Allah har yanzu a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani musulmi da zai addu'a in dai ba addu'a ce ta kuma sako ba zunubi ko yanke zumunta ba fa sai Allah ya ba shi kabu saboda haka kai yadda an ba in kana san abu na zahiri na duniya ba kuma kai zaka yanke wa Allah hukunci ne za a kawo ba saboda haka yana daga rashin ladabi a cikin addu'a ka kosa ka nuna gaggawa na goma yana daga ladukan addu'a farawa da yabo ga Allah in za ka yi addu'a duk roƙon Allah da za ka yi ka yabi Allah za ka yabon Allah ta hanyar karanta fatiha ka karanta fatiha a matsayin mabudi ga addu'ar da za ka yi domin fatiha ta kunshi ko cike take da yabon Allah za ka iya yabon Allah da wasu azkarun da suka tabbata misali allahumma inna as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta al-mannan badi'u as-samawati wal ard wannan yabo ne ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi irin wannan yabon ga Allah ya roƙi Allah to lalle ana alfafa ko irin su allahumma inna as'aluka جاني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإذا الله صلى الله عليه وسلم يا دنيا إلهم ولن ذكره ولن يبان ذا الله أما تأيم مبوئي أما تأيم كم فدا كان يمان الله يجي أما صدقاتا وإذا الله شيء كافة أدن جسوه اللي يفتا يرجع الله سأل الله باش لا كان أسوأ فارا ديبوك الله da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana addu'a da yaji Allah ba mai salati ba sai manzon Allah ya ce ajjalha ba wannan yayi gaggawa ba da ya kofta saboda bai yi shin fida ba ba muqaddima ba tamhidi yana buƙatar ya ji Allah yana buƙatar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na sha daya ta kankancewa da kudurce za a amsa addu'ar matuƙar tattar faruɗa ina iya ta amsa addu'ar ta ɗayan abu uku ne da muka ambata ko dai a ba mutum wannan abin ko a tunkuɗe mashi wani bala'i ko kuma a aje masa shi a matsayin lada ranar kiyama na ta biyu yin tawassuli da sunayen Allah mafi kyawu da sifofinsa mafi ɗaukaka ko tawassuli da kyawawan ayyuka da aka yi saboda Allah ko tawassuli da halin da ake ciki na kaskanci ko talauci ko tsananin bukata yana daga ladubban addu'a ya yi tawassuli da Allah ta hanyar ambaton sunayensa shi da za mu ga alkur'ani ya ba mu labari ya gaya mana yadda annaba da manzanni suka rika addu'a in sun yi addu'a sai su rufe da wani suna daga cikin sunayen Allah bai kawo ko wata sifa daga cikin sifofin Allah bai kawo sai ka ji mutum ya addu'a ya ce Allahumma ghafirli fa innaka antal ghafurur rahim ai Allah al-Ghafur ar-Rahim ne saboda haka addu'an da ya kai mutabaka da ainihin sunan Allah ko kuma yayi Allah da dukkan wani abin yabo as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahada min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi ghayri inda duk wani suna mafi kyawu duk wani wata sifa mafi daukaka ta Allah ka roke shi ya Allah ajumlati adukule ko kai tawassuli da wani aiki na alkhairi da kai hadisi ya zo cikin sahih muslim mutanen nan uku ko da suka shiga kogo don su fake da ruwa su fake ruwa sai zama kogon dutse ya zandaro ya toshe ba sai suka yi kure ka kasa kowa aka ce ku faɗa abin da yayi ya roƙi Allah da wannan aikin ta ikhlasi da ya tabbatar yayi don Allah kowa ya faɗa Allah sai kuma Allah ya ba su mafita a ji ana zan kai da wakili da wani aiki ba lai ba lai zai kai saraka ba lai zai kai kyauta ba lai zai kai wani aiki na alkhairi matukar ba ka sa shi a matsayin sharadi ba matukar aikin da kai ba wai a matsayin sharadi ne na karɓar addu'an ba wani ne ya ce maka sai kayi kaza sai kayan ka rago sai kayan ka kaza ko sai kai sadaka da kaza to wannan ya zama aljananci akwai sihiri akwai harkar aljanna amma haka kawai a karan kanka ka san yanka dabba kai sadaka da nama yana daga bakin alkhairin ayyuka sai kai sadaka kai yanka rago ko kai yanka kaza kai sadaka kila ka ci wani saji kuma kai sadaka da wani saji kai kyauta da wani saji ka roki Allah to wannan yankar da kai kai don Allah ne wannan yayi ko yanka fa yayi ko kai sadaka da wani abu yayi amma da hanje kai sadaka da nono nono ba tsala ba ma kin durmo ba a ce shi in ka fa kin durmo ba zai ba to kaga wannan ya zama aljanaci ba shi sunna ya zama wani abu da ke hirfi aljanuna ke ainihin tsara abu da ake amma za ka yi tawassuli ga Allah da ayyukanka na alkhairi ko ka tashi kai nafila raka'a biyu ko kai alwala ko kai wani abu wanda yake na alkhairi ka roki Allah da shi ka yi azumi na tasawwu'i a ranar litini ko ranar alhamis ka roki Allah da wannan azumi wannan babu ne yana daga cikin lakabban yin addu'a na sha uku zaɓen gajajjerun addu'o'i wannan ke da cikakken ma'ana in ka zo ba karanta da wannan zalla sura sura ba ba dogon addu'a bane da aka baka bukatun littafi su kutun da guda da kullun sai ka kauce da tsari baka bukata rabbana kaza rabbana kaza rabbana kaza ya muhiya kaza ya muhiya kaza kai 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 ba laifi in dai da kuzzan sun kubuta daga dukkan abin da shari'a ta hana amma ba yi daga cikin sunnar addu'a ko kuma ladabin addu'a ka je kai kayan wasu jumloli masu tsawo haka tsare ka bada cikin hadari galibi kai dukura ka duba mana annabi sallallahu alaihi yana daga cikin mafi alkhairin addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina adhaban lahi da rabbi lahi da rabbi amma an ce ya tattaro wannan addu'a ta tattaro dukkan alkhairin duniya da lahira a ji dai kenan an ji kanka ta kaita kai ka dijiro amma wannan kai ka iya in baka iya ba kai dogayen ka ka dai tabbatar da baka yi amfani da lafazi mara kyau na sha hudu kammala addu'a da wani abu da wani suna daga cikin ingantattun sunayen Allah wanda ya dace da bukatar da kake nema kana neman Allah ya azurta ka kaga shi ya razzaku ai Allah shine ar-razzaku ar-raziku ne ar-razzaq ya tabbata kana neman ainihin wato ilimi ka kira Allah da al-alim aka dai kana neman wato haihuwa misali ka roki Allah da al-wahhab aka dai kana neman gafara ka kare da innaka antal ghafur ar-rahim ayi kana neman rahama da cin kai ka kare da innaka antar rahim ayi kana neman Allah ya karbi tubanka kai laifi kai zunubi ka tuba kace innaka antat tawwabur rahim ai kaga yayi to irin waɗannan sunaye na Allah wanda kai mutabaka suka dace da abin da kake roko to wannan ba yana daga cikin ladabban addu'a ka cika sa addu'an ka da wannan amma anan sai na ce sunayen Allah da suka inganta a ce akwai sunaye da ake danganta wa Allah da suka inganta abin da nake yi misali yana daga abin da ya tara asma'ullahi al-husna guda 99 wanda ake karanta su a islamiya a haddace mutane za su liƙe su a masallaci ko kuma an liƙa a gida ko a makaranta ko a ofishin headmaster na islamiya ko makamancin wannan a cikin waɗannan sunayen in ka bi dilla wato siriyan siriyan ka karanta littafan malamai da suka rubuta a kan sunayen Allah da dalilan kowane suna da illa ta tiro kowanne za ka yi ta akwai wasu a ciki wanda ba su yi nan al-imamu tirmidhi da kansa shi da rawaito hadisi yayi ishara da wannan abin da ya tabbata dai shine inna lillahi 99 isman mi'a illa wahid man ahsaha dakhala al-janna wannan shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ambatan sunayen bai zo daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah yana da sunaye 99 dari ba daya wanda ya kiyaye su sai shiga aljanna kiyaye wannan ibn al-qayyim al-jawziyya yayi bayani abin da ake nufi ya iya karanta su yadda suke الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المعين الثاني اما كده يتي الرحمن 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 الرحيم الملك هذا wannan ba sunan Allah ba yana daga cikin man ahza ya karanta su yadda su yana daga cikin man ahza ya kiyaye su ya hardace yana daga cikin man ahza ya aiki da abin da suke kana ma'ana wannan sune abubuwa guda uku da manyan malamai suka bayani man ahbaha shi ya kuma sai fa Allah ta zo da ce man ahbaha ba ba shi ba ta ce ba alihi fa ihfa ayya bihim a'la min alhis ba ta man ahbaha ba ta ce man ahbaha dan a nuna cewa ba kawai haddace lafuzan bane Allahu arrahmanu arrahim malamai suka ce waɗannan sunaye akwai abubuwa guda uku abu na farko sun ƙididdige 99 alhali kuma sunayen Allah ba wanda ya san iyakansu hadisin muslim ya tabbatar da haka ne ikara shina ne aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi inda ka ji akwai sunayen Allah da ba wanda ya san annaba da manzonni ba sunan ba sai sa hadisi shafa'atu kubra ya nuna mana cewa a ranar kiyama manzo Allah sai kuma zai ambata Allah zai yi da abin da ba tsawo masa da bude shi ba sai ba san su ba sai lokaci za a ji kenan sunayen Allah ba wanda ya san iyakar su sai ki amma wannan hadisin ya iya ganta kan 79 ala sunayen ajerin sunan abu na biyu shine a cikin hadisin akwai sunayen Allah da suka tabbata kowa ya yi da sunayen Allah ne amma ba su cin hadisi misali aljamilu ba su cin hadisi ga su kuma da zama ce inna Allah jamilu yuhibbu aljamal a cikin hadisi babu al-ahad ga su kuma Allah ta'ala ya kira kansa al-ahad qul huwa Allahu ahad sannan kuma ka ce ma nan ya zo da ainihin nakira akwai mai ma'arafa wanda ke wannan hakikanin suna ne Allahumma inna as'aluka bi anna bi anna ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad al-ahad as-samad to akwai wajen guda 13 ko 14 sunayen Allah tabbatattu a cikin alqur'ani ko cikin hadisi wanda yake wannan hadisin ne lafazin guda ta fahimta tara bai kawo ba sannan akwai waɗanda suke kuma an kawo su a ciki amma ba sunaye bane sifofi ne domin malamai sun ce duk wani suna da yake ya haɗo da idafar ji to ba suna ne na Allah ba cikin sunaye sifar shi a cikin wannan hadisin da ya zo da jerin 99 akwai zul jalali wal ikram to duk wanda ya zo da su sunan da ya zo da wannan suka ce a matsayin sifa ne ana siffanta Allah ba abokin ka ba amma ba cikin sunan su ne shiza malamai da dama sun yi rubuce-rubuce akan wannan matsalar daga wanda suka tahara da rubutu akan wannan akwai Ibn Hazm ya yi rubutu akan wannan ya yi magana mai yawan gaske a wasu daga cikin littafansa akwai wato Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya yi magana mai yawa akan wannan sannan daga baya-bayan nan akwai Sheikh Al-Uthaymeen ya rubuta littafi mai suna Al-Qawa'id Al-Mutla a dangane da sunayen Allah to amma dai ba shi ne darasin da muke ba darasin mu akan addu'a ne cewa ka cika addu'arka da wanda da cikin sunayen Allah wanda yake tabbatacce sai abu na biyar na kusa gamawa shi ne daga hannuwa a wuraren da suka dace mutum in zai yi addu'a ɗaya da hannu yana daga cikin ladubban addu'a ta daga hannuwa a inda suka dace me yasa na ta inda suka dace domin akwai wuraren da ake addu'a amma ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallallahu alaihi wasallam ba a samu amma akwai wurare da yawa waɗanda aka samu manzo Allah suna daga hannuwa to duk wata addu'a da zaka yi kai a karancanka ta biyan bukata na daga cikin wuraren da ake daga hannuwa to man ka daga hannunka ya zamanto ba ka sawa fuskarka bayan hannun ba ka sa cikin hannun ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roki Allah wato Allah yana jin kunyar bawa sa zai daga hannuwa ya roke su sannan ba ya sauke hannun ba tare da ya biya musu bukata ba ka lalle yana da muhimman abubuwa ku je daga hannuwa illa ya ka in sabani game da idan an gama addu'a a tafa ko ba za a tafa ba wasu na ganin za a tafa wasu na ganin ba za a tafa ba wanda suke ganin za a tafa sun dogara da hadisi mai hanyoyi guda uku ko wata hanya daga cikin hanyoyin suna da rauni amma Ibn Hajar ya ce an hada hanyoyin guda uku gaba daya za su iya karfafan juna har ya aiki da shi shi ne abin da ya faɗi a cikin bulugul maramun sa wannan sama alaman suka ce a waɗannan hanyoyi suna da rauni raunin su kuma yana da yawa in an tattara su za su ƙara wa juna rauni ne suka yi ishara ma da cewa ai irin su al'insu bin Abdulsalam an ruwaito suna cewa ba mai shafa fuskarsa bayan ya yi addu'a sai shafi wanda wasu daga cikin malaman malikiya sun kawo wannan maganar a cikin zaman ba ma dai ma iya ɗaukan cewa abu ne mai ɗan sassauci in ka ga baka shafa ka shafa in ka ga ba za ka shafa ba shi ke amma in ka ƙi shafawan saboda hadisan da aka yi manzo akan suna da launi watakila ya fi amma wanda ya shafa ba za a zarge shi domin manyan malamai daga cikin magabata sun nuna ana iya shafa sannan Ibn Hajar a cikin Fathul Bari da ya kawo duk ruwayoyin hadisin ruwayi biyu da ko uku ne ya kawo shi sai ya ce in aka haɗa hadisan za su iya karɓar juna Ibn Hajar ko kowa ya san matsayin sa a cikin hadisi ba ma'asumi bane amma dai kowa ya san matsayin sa a cikin hadisi kuma wasu malaman ƴan bayan nan ba wasu sun goyi bayan maganar Ibn Hajar sun karfafe ta saboda haka wanda ya kafa ba za a zarge shi ba ba za a kyamace shi ba ba za a ce yayi bid'a ba ba za a ce shafi'i bane kamar da aka rubuta Ibn Abu Furad ya zafa ba Allah ya ce masa ya zafa ta masa amma wannan magana ta sai za ki kware ku to sai dai ba a bukata a yi tuk 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 a sassa ka yawo a ainihin bata fuska da yawa duk wannan ba a bukata amma dai shafawa din ga wannan babu laifi insha Allah sallallahu alaihi wasallam sai abu na sha shida yana daga ladubban yin addu'a yin alwala da kallon alƙibla da yin kuka wajen yin addu'a a yi alwala kafin a yi addu'a yana daga cikin ladubba ka kalli alƙibla wajen addu'a yana daga ladubba yana daga cikin ladubba sa'annan kai kuka wajen yin addu'a kuka saboda lalle kana da tsananin bukatar wannan ya Allah ka biya ma wannan bukatar wannan ma yana daga cikin ladubba amma ba kowa zai iya kuka ba wani ko ya kakalo shi wani ne sannan kuma wani ake ma san abin da yake faɗi ba addu'a dai kawai ki yaji ana amma da ma san abin da yake ba ba gani ba ko a haram maki na ka zo ana addu'a su dai suna addu'a ainihin wato abin nan kunuti na kiyamu ramadana na tahajjudi sai ga wani ka ko suna kai kaka ka suna kokari da karfin da sun kuka to su ma sa abin da yake yi to amma in ka san kai kuka saboda wannan yana da dakin da zuwa sannan abu na 17 na cewa kai kai sai an biya ma bukatar ka kar kai zo ɗaya ka sai ai na gani ko kai zo duka yanda ba a biya mu shike kai kai sai ka fahimci bukatar ka kana ke domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a ya mai ta mafi karanci guda uku saboda kai ma ka nace karka sai ai kawai kai shi kina karka yake kauna sai abuna 18 asarta an so ai addu'a a sarce in ba a wurin da ake bayyanawa ba nafsi ya tabbatar da a bayyana to ana so ka asarta addu'a in za ka yi ba sai na shakara faɗi amin in kai addu'a kai amin ko wani ya addu'a gare ku kai amin shi ma yana daga cikin ladubba na addu'a sai na 20 fara yi wa kai addu'a kafin wani ya ko da mahaifinka ne ka fara wa kanka kafin shi ko mahaifiyarka ce ka fara wa kanka addu'a kafin ita ko ɗanka ko ƴarka ko matarka ko ƴan uwanka ko kwaye ka fara wa kanka addu'a dan wannan shine ladabinka annabawa da manzanni ka karantar addu'a rabbi jibrili wal walidayya rabbi rabbana rabbi jibrili wal walidayya rabbi ja'alni muqima salat hakala da ni sai sun fara wa kanku kafin wani wannan shi ma ladabi ne mun samu guda 20 kenan sai mu fara haka nan akwai waɗansu halaye da waɗansu lokuta da waɗansu yanayi wato wurare wanda aka fi tara amsa addu'a ana son kowane musulmi ya ribanci ya gani su ya ainihin yi amfani da waɗannan lokutan ko wannan yanayin ko wannan wurin in ya samu dama bayan mutum ya aikata aiki na ƙwarai duk wani aiki alkhairi in ka aikata kana iya biyinsa da addu'a shi za a muka annabi Ibrahim bayan ya sa harfatin ginin Ka'aba ba ya addu'a ba wa idh yarfa'u Ibrahim alqawa'ida min albayt wa Isma'il rabbana taqabbalna innaka antas samiu al-alim innaka antas samiu al-alim rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim bayan san yayi ta alheri haka nan lokacin da ake cikin kunci da tsanani ana cikin kunci da tsanani lokacin da ya dace kai addu'a ne dunya Allah tabaraka wa ta'ala ke amman yusibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su ay lahu ma Allah a sai lokacin da ake cikin kunci da tsanani to lokacin da yin addu'a kuma ana fara a sauje bukata sai da zamu ga annabi Yunus lokacin da abu ya kai abu me ya faru wa zannu ko ba ta ba iz zahaba mukadiba wa zanna alla nadir alayhi ko ba ta ba ya yi fushi saboda mutane sun tunda ne sun fushi sa ya da zai ba su ya yi hidira mai kafi ya ci gaba da wata Allah shi kare abin da ya bare ba zai tsinci kansa a cikin TV ya da cikin fushi ya kare a cikin TV ya Allah tabaraka wa ta'ala ga amana fana da dulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin addu'a ne ya roki Allah ya fitar da shi daga halin da yake ciki yana cikin wani yanayi tsarin da kunshi haka nan yana daga abinda ake bada kulawa ko kuma yake zama dalilin amsa addu'a mutum ya addu'a saboda wata bukata ta musamman da yake fadin ya same ta misali annabi zakariya an yayi addu'a kamar da yazo cikin kwakwar maryam lokacin da ya zama shi ya rinjini maryam shi ya rike ta ya zo ya danta da abinci iri iri a lokacin da ba a fare a sabai ya tambaye ta an lalaka ya za ta ce wa min indillah ha ai shi kenan kawai sai koma addu'a ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah inni wa hanal adu minni wa sta'ala ra'a shaiba walam akun bil wa'ika wa bi shaqiya wa inni khiftu mawaliya min wara'i haka dai ta addu'a Allah ya ji masa bukata sai malamai suka ce wannan na nuna wanda ke da wata bukata ta musamman yake da tsananin kudin samun ta ya nace da addu'a ana fara Allah ya ji haka nan lokacin da wani bala'i ya auku kuma ya kici ya kici mewa ga bala'i ya auku an yi addu'a an yi dukkan abin da za a yi an ɗauki dukkan matakai a ziyarci shi a ƙasar newa to a koma za addu'a a wannan lokacin addu'a ita ce sai take biyan bukata wanda za mu ga a cikin suratul anbiya Allah ya ba mu labarin annabi ayyuba ba aya 83 wa ayyuba id nada rabbahu anni massani dhurr wa anta arhamur rahimin in bala'i ya bala'i sanani ya sanani kunci ya kunci ya kuma tici ya kicin yawa a kuma Allah da addu'a yana daga lokuta da aka ji taron amsar addu'a ranar arba da lokacin ayyukan haji da watan ramadan musamman cikin goman karshe da daren da ya tsu kadari da ranar juma'a da lokacin da liman ya hau kan mimbari zuwa lokacin da zai kammala sallah da cikin dare musamman kashi ɗaya bisa ukun karshe da bayan fitowar alfijir da bayan sallar la'asar a ranar juma'a duk waɗannan lokuta ne da aka fi sa rai a samu karɓar addu'a dangane da wuraren da aka fi fata a anka addu'a akwai masallaci musamman masallacin haramin makka da madina da masallacin gudun da kuba akwai multazam akwai makama ibrahim akwai arfa akwai safa da marwa akwai mash'arul haram wa'annan wurare ana tsaran a karba addu'a bawa idan yayi akwai wata halaye da yanayi da yin mutum ya tsinci kansa a ciki ana tsaran amsar addu'arsa lokacin haɗuwa da abokan gaba wajen yaƙi lokacin saukar ruwan sama in ruwan sama na sauka mutum ya addu'a lokacin kiran sallah tsakanin kiran sallah da iqama a halin sujuda a cikin sallah bayan sallar farilla a lokacin da ake yin azumi a lokacin buɗe baki a lokacin da mutum aka zalunce shi addu'ar iyaye da ƴaƴansu a lokacin da aka ci taron zakara in zakara yayi tara yin addu'a ga wanda baya nan addu'ar matafiyi addu'ar wanda ke cikin tsanani addu'a bayan an kammala alwala addu'a a lokacin shan ruwan zamzam duk waɗannan halaye ne da yanayi da aka fi tara a kan addu'a to sai abu na ƙarshe abubuwan da aka da ke hana a amsa addu'a bawa da kuma abubuwan da aka hana yi a cikin addu'a dangane da abubuwan da ke hana a amsawa bawa addu'arsa akwai shirka da kafirci akwai amfani da tawassuli da ya kunshi shirka ko bid'a akwai addu'a game da abin da mutum ya san ba zai addu'a a kan abin da ba zai yi ba kwata-kwata saboda hakan ya sa a hankali ya sa a al'ada ya sa a shari'a ya Allah ka mai da ni annabi ya Allah ka aiko na matsayin annabi ka ga gaban ya sa a shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine khataman nabiyina wa walakin rasulullahi wa khataman nabiyina ya zaka roki Allah ya mai da kai annabi ko ka roki Allah kawo maka wani annabi babu wani annabi an gama har kiyama ta tsaya babu wani kuma kaga ka roki abin da ba zai yiwu ba ka roki abin da ba zai yiwu ba ya Allah ka dawo da manzon Allah duniya ka roki abin da ba zai yiwu ba innaka mayyitun wa innahum mayyitun afa in mutta aw qutila afa in mata aw qutila qalbukum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibihi falan yadurra ba shay'a kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala yake jawa mu'mina gaba daya kuma Muhammadu illa rasulun kal khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalbukum ala aqabikum na'am to na'am jalotawa cikin haram ta bangaren abinci ko abin sha ko tufafi ko wurin zama yana daga abin da ke hana mutum ya zama ya fi fitifi ko cikin haram yake bushasarsa wannan yana hana a karɓa masa addu'a saɓan Allah da yanke zumunci na daga cikin abubuwan da ke hana a masa addu'a dangane da abubuwan da aka hana addu'a nisantar yin addu'a a ce kai kace sai ba za ma kai addu'a ba kwata-kwata to wannan yana daga cikin abin da aka hana yin addu'a lokacin talauci ko tsanani amma idan wadata ta samu ka watsar da addu'a an hana kasala da nuna gajiya wajen yin addu'a an hana yin shishigi ta fuskar iyakanta adadi ko wuri ko lokaci game da addu'a da ba iyakance mata ba wannan ma an hana yin mummunar addu'a ga kai ko ga iyalinka ko ga dukiyarka an hana ka ce kai wannan mota sinanniya kun kulla alaka kai da rayuwar makami kun kulla alaka an hana ba a yi wa dukiya mummunar addu'a ba ka wa kanka mummunar addu'a ba ka wa iyalinka mummunar addu'a annabi ya hana addu'ar saɓon Allah da yanke zumunci an hana ƙosawa da nuna gaggawa a cikin addu'a an hana jingina addu'a ko sanya wa'adi ko sanya wa ko sanyawa addu'a sharadi wanda bai tabbata ba sai an yi kaza ko kai an yi kaza ko sau kaza ko adabi kaza ko auri kaza ko lokaci da ba an hana wannan shi ma yana daga abin da ka hana mun ka ta addu'a da iyakar ce ta ka sai Allah gafarta min ne kadai kai a matsayin ka nawa Allah ya ce wa rahmatu wasi'at kulli shay'in kai kuma ka ce Allah ne kadai Allah gafarta ma sai wannan ka kunta ta abin da yake no tafi an hana amfani da bayan hannu a wajen roƙon Allah kai haka an hana yawanci masu wannan masu sihiri ne masu harka na bokanci su suke wannan sai ai haka a ce an kifar shikenan abu ya lalace wannan hadari ne an hana canza addu'a mai iyakar da sallafa an hana domin barra'u bin adi manzo Allah sun suna yakoya maka addu'a zikirin da zai yi da dare in ya zo kwanciya daga ciki akwai amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasul wa bi nabiyyika alladhi arsalta mai imani da littafin da ka saukar da annabin da ka aiko sai barra'u annabi ya ce mai ta maka yi sai barra'u mai ta addu'a sai ya ce amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta kalali annabi ya ce wa bi nabiyyika annabi ba rasul bane rasul ne zama Allah ce maka la wa bi nabiyyika alladhi arsalta in dai addu'a na da iyaka ka jallaba zai an hana ka tamba ina ganin dole ba sai a ran saboda yanayin gari akwai hadari aka ce ko ma da dare ya fara yanzu don haka za mu tsaya in sha Allah ta'ala kamar yadda nake wannan mawdu'i ne mai fadi wanda ya isa a rubuta littafai a kan kowace gaba daga cikin kowace gaba daga cikin kowace da mutum ya rubuta amma dai da ma dai ko da kasar ma ce isharori ne nuni ne wanda muke fatan Allah ta yi kare amma da ku sai Allah ta'ala ya sa mu su matsanda za su rika addu'a irin wanda za su karɓi aure Allah ba mu shi ko shi kiyaye ka'idodi da sharuɗa da rubuta na yin addu'a Allah ya ji mana bukatun mu alkhairi na duniya da lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga kabi duk wanda ya zuwa bala'i da tsaraji Allah ya ba mu iko ba da ke wanda ta ba ku da iko Allah ta'ala ya ba ka iko Allah ta'ala ya ba ku da iko da kuma da kuma da kuma da kuma da ba mu iko aiki da amma da jini Allah ta hanyar yin ne a fari ta mu da barka ta yi mu Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu da shan dukkan sharuri da fitowar dukkan abubuwa masu yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya zaki ina wuya da gurin wannan masallaci da kuma shi malami Muhammad Mutai da kuma shi wannan muhadara kuma da kai toni dan da su da kan abin da ya samu a cikin wannan gobe ina fara da shi ma'ana da wannan da kuma da wannan da kuma 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 da ku